الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar talata 25 ga watan al-Muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma 24 ga watan 9 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai dangane da sahu na sallah shin akwai nassi wanda ke nuna cewa ga ta inda ake faru shi sahu na farko ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kai tsaye ta bayan liman akan fara shi sahu na farko bayan liman gab da shi ake tsayuwa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada liyalini minkum ulul ahlami wan nuha manzon Allah yace balagaggu masu hankali daga cikin ku manzon Allah yace su kusance ni ngani ku su kusance ni wannan nassi ne wanda yake nuna sahu na farko kai tsaye akan fara shi ne wato a bayan li amma sahu na biyu da na uku da abinda ya tafi sama da haka babu wani nassi a bayyane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya nuna cewa ga ta inda ake faru shi ta dama ko ta hagu babu nassi a bayyane illa kasancewar faru shi daga dama shine da ya fi dacewa kamar yanda hadisin Aisha Allah ya karama ta yadda na cikin sahihu Muslim take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammum fi tanawulihi wa tarajjulihi wa duhurihi wa fi sha'nihi kullihi Aisha Allah yadda da ita take cewa damantarwa ma'ana farawa da dama na kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sanya takalmansa don haka sunna ne in za mu sa takalmi mu fara sa kafar dama kafin ta hagu in za ka fitar da takalma kafar hagun ake fara fitarwa kafin ta dama an gane ko wannan hadisi ne tabbatacce wanda kar mu manta wato ya gabata shine tace wajen farawa da dama tace na kayatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen sanya takalmansa tace haka nan wajen sarce kai idan zai caje kanshi manzon Allah yakan fara sarce bangaren dama kafin na hagu na uku tace wa duhurihi da tsarkin sa arwalla ku wanka wanda yake na ibada manzon Allah yana gabatar da dama akan abu sai tace wa fi sha'anihi kullihi haka tace cikin dukkan lamarin shi gaba daya manzon Allah yana so ya fara da dama duk wani al'amari to dan haka a karkashin wannan hadisi kenan zai iya shiga kenan faru sahu na biyu ko na uku wato ta bangaren dama akwai hadisin da ya zo akan cewa Allah da mala'ikunsa suna salati ga waɗanda suke tsayawa a damar sahu wannan hadisi bai tabbata ba iya abin da ya tabbata Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga waɗanda suke sadar da sahu ma'ana suke likuwa junansu da juna suke daidaita sahu wannan shine ya tabbata na'am
to
wai misali kai ne ka sayi abu an sayar maka sai ka ba da rabin kudi sai aka ce a ai kana iya tafiya da shi sai ya ce a bari dai in na kawo ciko sai in karba wannan rago sai Allah ya kaddara ya mutu nawa ya mutu naka kai da ka saya ba na wanda ya sayar maka bane ba saboda bara masa da kai wannan ajiya ne duk ciyawa da zai bashi da duddusar da zai bashi sai ka biya shi saboda matsayin naka ne ciniki ya riga ya tabbata an gane ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana hurika lahu ma fi bai'ihima wa in katama wa kadaba muhikat barakatu bai'ihima hadisi yana cikin sahihai manzon Allah ya ce da mai saye da mai sayarwa suna kan zabi azartar da ciniki ko kuma a fasa malam ya tafarraka manzon Allah ya ce matukar ba su rarraba ba dan haka idan nazo kan kayanka ina buƙatar abu a gunka na taya ka sallama mu kace ka sayar mun nace na saya sawa'an na baka kudi ko ban baka kudi ba in dai muka rarraba to ciniki ya tabbata wannan kaya nawa ne bayya halatta ka sayar ma wani an gane ko a matsayin kaya na suke koda ban baka kudi ba in dai ka amsa cewa ka sayar mun ni na ce na saya koda ban damka maka kudi ba to in dai muka rabu da juna to wannan kaya nawa ne na bar maka shine ka rike kaya a matsayin jingina in na kawo ma kudi in karbi kaya in ban kawo kudi ba kuma ka rike kayanka amma a matsayin nawa suke in wannan kaya misali lokacin da mutum ya dauki kaya ya baka an gane ko misali ka rike ka karba sai ka bar su a nan gunshi ka tafi ka dawo in waɗannan kaya suka hallaka in dai babu ganganci game da hallakar su to naka suka hallaka ba na mai kaya ba saboda bara masa da kai wannan a matsayin ajiya ne shine yace malam ya tafarraka matukar ba su rarraba ba dan haka Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda in kun yi ciniki da shi to koda yana da nihin ci gaba da zama a gun sai ya tashi ya bar gun yayi taki daya biyu uku yayi gaba in ya so sai ya dawo domin wannan ciniki ya tabbata kenan ba maganar a dawo ka ce ka tada ka fasa ko shi ya ce ya fasa an gane ku dan haka anan at-tafarruq ana nihi at-tafarruq bil abdan kenan rabuwa da ganganci in dai mutum kuka kashe ciniki ya huta ba maganar ya dawo ya ce ya fasa in ya dawo sai dai ya lallashe ka ya nemi cewa da Allah wani karan gumta mu wannan ciniki na ga cewa abin nan na fi buƙatar kuɗin sama da shi ko kuma akwai wani wanda nake ganin ya fi shi shine ya kamata a ce na saya in ya ga dama ya rangumta maka in ya ga dama kuma ba maganar atin ati da sashi shine manzo Allah sai ya ce fa in sadaqa wa bayyana in suka yi gaskiya suka bayyana hakikanin al'amarin su to Allah zai sanya albarka a cikin cinikin shi wanda ya sayar ya amfana da kuɗin kai da ka sayi kayan kai ma ka amfana da shi manzo Allah yace amma in suka yi kariya da mai saye da mai sayarwa suka koye wato aibin kayan su manzo Allah yace za a shafe albarkacin mutunci dan haka dai a takaice anan ka sayi rago an sayar maka sai ka bar shi a gun wanda ya sayar maka cewa ya ci gaba da kula maka da shi daga baya zaka zo ka dauka sawa'an ka bashi kudi ko baka bashi kudi ba in Allah ya kaddara wannan rago ya halaka to naka ya halaka ba nashi ba dan haka kuma wannan rikewa da zai maka sai dai in fi sabilillahi ne sadaka ne zai shi zai ringa bashi ciyawa amma a shar'ance sai ka biya shi wato ciyawar da za a ba dabbar da wannan kin duka kai zaka yi kawo tunda a matsayin naka yake tunda an riga an kashe ciniki bai yadda yancin ya sayar ma wani ya riga ya zama naka na'am
bana ya nuna an nuna nan daban-daban sai hada su duka ne da ita mutu da ta gogo a kowa ne daban-daban
wai misali kayan gona kai ne ka noma hatsi ga dawa ga wake ga gujiya jimulce su za a yi in sun kai zakka a fitarar su da zakka ko kuma kowanne zaune yake da gindin kansa gujiya ba a hada ta da wake kamar yanda shi wake ba a hada shi da hatsi kamar yanda hatsi ba a hada shi da dawa kowanne sai in ya kai gwalgwadon zakka gwalgwadon abin da yake isa zakka ko shine wuski biyar duk wuski daya sa'i 60 ne sa'i ko mudu 4 ne dan haka in aka auna da irin tiya ta mu abin da yake isa zakka wato shine tiya 280 tiya 280 in kuma akan sikeli kilo aka dora sai in ya kai kilo 900 idan bai kai kilo 900 ba ba zakka an gane ko kilo 900 shine yake isa zakka dan haka a takaice anan hatsi sai ya kai wannan gwalgwado in yayi kasa da wannan gwalgwado to ba maganar zakka a cikin shi haka dawa haka wake haka gushiya dan haka anan abin da ya shafi kamar dame da ake yi ko kuma kimshe da ake abige shi a sanyin buda baga da ake tarewa hashashi ake wannan bagar in an sussuke ta misali ta kai tiya nawa sai a tambayi masana za su iya mata hashashi su ce wannan bagar in an sussuke ta za ta iya kai tiya 350 ko tiya 400 ko tiya 500 to wannan ya kai gwalgwadon zakka kenan in suka ce a wannan bagar in an sussuke ta ba ta wuce tiya 200 ko 250 to wannan ba maganar zakka sai dai sadaka ta neman lada in kai niyya dan haka kuma kamar yanda mutum yana da gonakai da dama ga ta gabas ga ta yamma ga ta kudu ga ta arewa kowace gona dai taka ce kai ka noma hatsin waccan gonar sai ka hada shi da na wannan dukkan gonakanka ka ga iya abin da ka samu ba ana nihi ba a gona ɗaya sai in ya kai gwalgwadon zakka a'a in a gona biyar aka jimulce gaba ɗaya in ya kai zakka a fudda zakka in a gona ɗaya aka samu abin da ya kai zakka a fudda zakka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa wato na hukuncin canfi shine ake kira at-tabayyur canfi wanda in kana so ka gane shi a Hausa da gaggawa shine kamar yanda suke fada mace mai farar kafa an gane ku sun san mai farar kafa amma ba su san mai bakar kafa ba in aka ce mai farar kafa macen da mutum ya aura Allah ya jarrabe shi da wata musiba yau da lafiya gobe ba lafiya ko kuma dukiyar da yake da ita ta ja baya ko wani abu dai na hadari Allah ya kaddara masa sai a ce ai ya auri mace mai farar kafa masu irin wannan ba sa cikin 70,000 waɗanda a ranar kiyama Allah zai shigar da su aljanna ba tare da an lissafa ayyukansu kuma ba tare da an azabtar da su, wanda a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mutum 70,000 wanda Allah ya masa kyautar su wanda za su shiga aljanna a ranar kiyama ba tare da an lissafa ayyukansu ba tare da an azabtar da su ba. Kuma ya tabbata wannan 70,000 din sai da Allah ya linka masa su 70,000 su 70,000 idan ka lissafa shine zai baka miliyar 4 da miliyan 900. A miliyar 5 kenan babu miliyan 100 adadin waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an lissafa ayyukansu ba tare da an azabtar da su. Allah ya sanya mu a cikin su. Su ne waɗanda manzon Allah ya bayyana mana yace humul ladina la yastarquna wala yataqayyaruna wala yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalun. Yace su ne waɗanda la yastarquna, wato ba sa neman ai musu addu'a in ba su da lafiya, kuma ba sa shan magani in ba su da lafiya. Za su bar rashin lafiya ta ci ta ci in lokacin warkewa yayi da izinin Allah a barki. Amma tare da cewa shan magani halaka ne, Allah ya mana umarni game da yin magani, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya ku bayin Allah ku yi magani amma kar ku yi magani da abin da Allah ya haramta muku. Kuma yake cewa Allah bai taba saukar da wata rashin lafiya face ya saukar da maganinta, wanda ya sani maganin ya sana, wanda ya jahilce shi kuma ya jahilce shi. Don haka shine yace la yastarquna, ba sa neman ayi musu addu'a kuma ba sa shan magani. Sai ce wala yaktawuna, kuma ba sa yin sakiya ko kace lalas, wanda in ciwo yayi an kasa gane kanshi to akan yi wato shine alkayyu, a sanya karfi cikin wuta, in yayi zafi sai a dudana a jiki, haka ake dora shi a jiki. To da izinin Allah akan samu lafiya, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa baraka ana samun ta game da abubuwa uku. Farko manzo Allah yace shan zuma, na biyu wato manzo Allah yace alhijama shine kaho, na uku sai yace alkayyu shine lalas, sai yace sai dai ni ina kyamar wato lalas. Sannan sai yace wala yataqayyaruna, kuma ba sa canji. Sai yace wa ala rabbihim yatawakkaluna, ga ubangijinsu suke dogaro ba ga wani ba. To dan haka shi canhi hukuncin sa haramun ne, domin shirka ne da Allah subhanahu wataala, sai dai karamar shirka ce wanda bata fitar da mutum daga cikin addini, bata halitta zubar da jinin sa, kuma bata halitta wawushe dukiyar sa a matsayin ganima. In aka ce canhi kenan mutum ya bar wata buƙatar shi ya watsar da ita, yayi kudirin cewa ai buƙatar nan ba yanda za a yi ta biya, saboda ya canfa wani zamani, ma'ana wani wata daga cikin watanni, ko kuma a sababin wato shine tsuntsaye ya tada ya ga tsuntsaye sun yi dama ko sun yi hagun, ko kuma a sababin haduwa da mai ido daya, ko kuma haduwa da gurgu cewa ai yau ba sa'a. To wannan shine ake kira at-tabayyu, wato canji, ko cewa watan safar ne ai ba a aure ba a bulaguro a cikinsa, ko kuma mujiya ta yi kuka za a yi mutuwa a unguwa da sauransu, waɗannan dukkan shi ne ake kira da canji. To yin shi haramun ne, kamar yadda kuma al'amari ne wanda sai wanda Allah ya kiyaye, duk yadda za a yi sai ka ɗan ji wani abu na canji a cikin zuciyarka, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi na Abdullahi dan Mas'ud yake cewa addiyaratu shirk, addiyaratu shirk, canhi manzo Allah yace shirka ne, canhi shirka ne. Ibn Mas'ud sai yake cewa wa ma minna illa, yace ai babu wani daga cikin mu face wato yana jin wani abu wanda yake na canhi a zuciyarsa. Sai yace walakin Allah yuzhibuhu bitawakkul, wato an gane ko, sai yace sani dai Allah yana tafiyar da wannan canhi gabarin bayinsa kenan ta hanyar dogaro da Ubangiji. Ko da ka ji zuciyarka ta dan kada to ka maida al'amarin ka zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala. Kuma a kusan hadisi na karshe malam ya nuna mana, ya zo mana da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana kafar, wato in ka ji abin ya tarsu daga zuciyar a zuciyarka, to ga abin da zaka faɗa na addu'a, Allah ya kankare maka wannan laifi. Shine hadisin da al-Imam Ahmad ya rawaito daga Abdullah ibn Amr, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man raddathu iyaratu an hajatihi faqad ashra, duk wanda canhi ya dawo da shi ga barin bukatar sa, manzo Allah yace tabbas yayi shirka. Sahabai suka ce fa ma kafaratu zalika, ya manzo Allah to menene zai kankare mana wannan laifi? Sai yace anta kula, shine da zaka fada ka ce Allahumma la khaira illa khairuk wa la dhaira illa dhairuk wa la ilaha ghairuk, ya Allah babu wani alkhairi face naka, babu wani tsuntsu face tsuntsayenka, ya Allah babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face kai. To wannan ita ce addu'ar da ake yi in ka ji wani abu na canhi, ma'ana ya dandarsu a zuciya. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fi tanjim. قال البخاري رحمه الله في صحيحه قال قتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاء نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة رحمه الله تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه, ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق وأنا أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. مالم الله يجيك أنسى نافتا وانم بابيني واندك بياني واتو جمدا عبنده زودة منزان الله صلى الله عليه وسلم نكو كنت واتو نيمي إلمين توراني. Lafazin at-tanjim wato an ciro shi ne daga wato an-najm. Idan aka ce an-najm wato shine wato tauraro, at-tanjim kenan neman ilimi wato na taurari, wanda shi ilimi na taurari ya kasu kashi biyu. Akwai ilimin da ake nema na taurari domin sanin wato tasiri na tauraro, ilimi ne wanda wato wai ta hanyar shi ake gano na cewa tauraro yana da tasiri akan samuwar wani abu ko kuma rashin shi, ma'ana kasancewar wani al'amari. Kashi na biyu shine ilimi game da wato tafiyar taurari da gusawar su, cewa tauraro kaza ya koma gu kaza kaza ne, in ya koma gu kaza kaza ne. Shi na farkon ilimi game da wato na taurari game da tasirin su, wato ya kasu zuwa kashi uku, nau'i uku ne. Nau'i na farko wato shine ilimin da suke kudirin cewa tauraro yana da wani tasiri game da abubuwan da suke faruwa a ban ƙasa na alkhairi wato da na sharri, kamar yanda mutanen annabi Ibrahim alaihi salam iya wato aqidar su kenan. Duk wani abu da kake gani a ban ƙasa na alkhairi da na sharri, wato wai taurari ne suke samar da shi. To yin kudirin haka kafirci ne, domin duk wanda yayi kudirin haka kenan yayi kudirin cewa akwai wani mai halitta banda Allah subhanahu wa ta'ala. tare da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mahaliccin kowa da komai. Duk abin da ka sani a sama ko a ƙasa, na alkhairi da na sharri, gaba daya Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mahaliccin sa. Kamar yanda yace wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah shi ya halice ku, ya halice duk abin da kuke aikatawa. Don haka duk wanda yayi kudirin cewa taurari su suke kasantar da wani abu wanda yake na alkhairi ko na sharri, to wannan kafirci ne, domin yayi da awar wani mai halitta na daban tare da Allah subhanahu wa ta'ala. Nau'i na biyu shine mutumin da zai nemi ilimin taurari, ta hanyar wannan ilimi sai yayi da awar, yayi itikadin cewa wato tauraro kaza shine sababin abu kaza faruwarsa ko kuma rashinsa. Kamar yanda suke kafa hujja game da hudowar tauraro da fakewarsa, na cewa duk wanda aka haife shi a lokacin tauraro kaza to zai zamanto ma'azirci a rayuwarsa, kwata-kwata a rayuwarsa ba zai sha wahala ba. Wanda aka haife shi a lokacin tauraro kaza da yahudo, cewa zai zamanto matsiyaci a rayuwarsa, komai zai gama rayuwarsa kawai a cikin wahala. Ko kuma in tauraro kaza yahudo, kaza zai faru a ban kasa na bala'i da musiba, ko in tauraro kaza yahudo, kaza ne zai faru. To wannan ilimi shi ma kafirci ne, domin da awar gaibu ne, wanda sanin gaibu ko yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda Allah ya ce قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. Ce da su duk halittun da suke cikin saman bakwai da waɗanda suke cikin ƙasan bakwai, ba wanda ya san gaibin banda Allah. Don haka malaman suka ce shi wannan ilimi shine, kamar yanda malaman suke cewa wannan huwa listidilal bil ahwalil falakiyya ala alhawadith alardiyya, wato wani ilimi ne wanda wato suke kafa hujja ta hanyar hudowar tauraro da gusawar shi da fakewarsa akan abubuwan da ke faruwa a ban kasa. Wanda da yawa a cikin mutane akwai waɗanda wannan ilimi yau suna da shi, na cewa wai in kaza ya faru, in tauraro kaza ya hudo, wanda zai zamanto ma'azirci a rayuwarsa, in tauraro kaza aka haifi da zai zamanto matsiyaci a rayuwarsa, da abin da ya kama da haka. To wannan da awar sanin gaibu ne, sanin gaibu ko yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk wanda ya yi da awar sanin abin da zai faru a ban kasa, to wannan ya daidaita kanshi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk wanda ya daidaita kanshi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kafirta, domin alqur'ani shi ya tabbatar mana sanin abinda zai kasance al'amari na gaibu yake banta da Ubangiji subhanahu wata'ala. Duk wanda yayi da awar sanin gaibu ko ya karyatar da alqur'ani. Sannan nau'i na uku shine wato kudirin cewa tauraro kaza shine sababin faruwar wani abu wanda yake na alkhairi ko kuma wani al'amari wanda yake na sharri. Kamar misali, waɗanda suke da awar cewa in tauraro kaza ya hudo, yanzu kaga ruwa ya zo, kaga sun ɗauki hudowar wannan tauraro shine wato sababin saukar ruwa. Wannan kuma butulci ne, kafirci ne ƙarami, wanda bai kai ba babban kafirci, wanda kuma wannan ana kiranta kenan shirka ƙarama. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya sallaci sallar asuba a Hudaybiya, bayan sanamcewa daga sallah, Khalid Zaid ibn Khalid al-Juhani yace manzon Allah sai ya waiwayo da fuskarsa, ya fuskance mu sai yake cewa shin kun san abin da Ubangijin ku ke faɗa? Muka ce Allah da manzansa sune masana, suke da sani. Yace Ubangiji ta'ala ya faɗa, yace bayina sun wayi gari, akwai mai imani da ni, akwai mai kafirce ni. Ubangiji ta'ala yace mai imani da ni shine wanda yace an mana ruwa da kyautar Allah da jin kansa, yace wannan kuma shine mai kafirce ma tauraro. Yace amma duk wanda yace an mana ruwa a sababin tauraro kaza ya hudo, Ubangiji ta'ala yace wannan shine mai kafirce mun, kuma shine mai imani da tauraro. To dan haka anan abinda muke so mu gane ilimin taurari game da tasirinsu kenan kashi uku ne. Na farkon da na biyun kafirci ne. Duk wanda yayi kudirin cewa tauraro shike halittar alkhairi, tauraro kaza shike halittar sharri, wannan kafirci. Na biyu cewa in tauraro kaza, duk wanda aka haifa a lokacin tauraro kaza ma'azirci ne a rayuwarsa, wanda aka haife shi a lokacin tauraro kaza maziyaci ne a rayuwarsa, wannan da'awar ilimin gaibu ne. Da'awar ilimi na gaibu ko wannan kafirci ne. Na uku, in an maida cewa hudowar tauraron shine sababin zawwa wani alkhairi ko wani sharri, to wannan kuma shirka ce wadda take karama, ko mu ce kafirci ne wanda yake karami, wanda bai kai babban kafirci ba. Sannan kashi na biyu, wato ilimi na taurari game da wato tafiyarsu, wannan kuma yakan iya zamantowa halak, wani lokaci yakan iya zama ma wajibi. Abinda ya shahi maslaha wato ta rayuwa, ta yanda zaka gane inda kake dusa in kana cikin tafiya, an gane ko da sanin lokacin, wannan matsayin halak ne. Kamar yanda a lokacin, a wancan lokaci kafin a kawo wannan lokaci na agugu da busal, matafiya ba sa sanin inda suke dusa a cikin duhun dare, masu tafiya a cikin sahara ko a cikin teku, sai ta hanyar taurari za su gane cewa gabas suke yi ko yamma suke ko kudu suke ko arewa suke, sai ta hanyar taurari. Haka gane lokacin waɗanda suke na dare, sai ta hanyar taurari. To in domin sanin alƙibla ne, to wannan kuma ya zama wajibi. In ya zama to babu ta yanda za a yi ku gane alƙibla inda za ku fuskanta ku yi sallah, sai ta hanyar taurari, to wannan ya zama wajibi. Domin akwai tauraron da kullun a gabas yake, ka koyi ilimin da za ka san cewa tauraro kaza a kullun in ka gan shi a gabas yake, ko kuma tauraro kaza a yamma yake, kenan ta hanyar nan ake gane alƙibla. Haka sanin wato sa'o'i waɗanda suke da dare, shi ma ta hanyar taurari ake sani. Kenan wannan yakan iya zama wajibi domin sanin wato inda mutum zai fuskanta yin sallah. Shi ne a takaice anan malam ya zo mana da hadisin da ke cikin Sahihul Bukhari ke faɗa Qatada ibn Bi'ama, Allah ya ji kansa, yake cewa khalaqallahu hadhihi an-nujuma li salati, wato Allah ya halicci waɗannan taurari wato saboda wasu hikimomi guda uku. Allah da ya halicci waɗannan taurari, ya halicce su ne saboda wasu hikimomi guda uku. Wato hikima ta farko shine yace zinatan lissama'i, Allah ya halicci taurari wato domin yi ma samar duniya ado, dan su zamanto ado ne wato ga sama. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin. Ubangiji Ta'ala yace tabbas mu ne muka ma sama ta kusa, ita ce wannan samar duniya, mu ne muka mata ado bi masabiha, wato da wasu futulu. Me Allah yake nihi da futulu? Sune taurari. Don haka ba wanda yake sanin cewa taurari ado ne ga samaniya, sai mutumin da ya samu kanshi a lokacin a cikin dare, daren da babu hasken wata kuma babu wutar lantarki, a lokacin duhun dare, in lokacin da wata ya shiga duhu ya zamanto kuma babu wutar lantarki, to tanan mutum yake gane cewa lalle taurari wato ado ne wanda yake ya wuce misali Allah ya kawatar da sama. Zaka ga tauraro yana bada haske, wani hasken ya bada ja, wani ya bada bula, wani ya bada tsanwa, haka zaka ga suna cancanzawa. Wani tauraron kaga ya bada haske mai yawa, wani kaga yana damsawa, yana sakin haske sannan kuma yana damsawa. Ko mutumin da zai je bakin tabki misali a cikin dare wanda yake mai duhu babu hasken wata, sai taurari, zaka ga yanda taurari a kan ruwa suke bada haske. Wannan hikima ce ta Ubangiji Subhanahu wataala, hikima ta farko, taurarin nan ado ne ga samaniya. Shine sai yake cewa warjumal lishayati, hikima ta biyu, Allah ya halicci taurari wato domin jefe shaidanu, tare da cewa bayani ya gabata shaidanu kala biyu ne. Akwai shaidanu a cikin jinsi na aljan, akwai shaidanu a cikin jinsi na ƴaƴan adam. To wasu shaidanun ake nihi a nan su ne shaidanu waɗanda suke na aljanu, saboda shi shaidani na ɗan adam ba ya da damar hawan sama. Shaidanu na aljannu su ne suke taka junansu har sai sun kai sama ta farko, domin su sato maganganu na mala'iku su jefa a kunnen bokaye. To Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya halicci taurari ya halicce su saboda wannan hikima, shine jefe taurari waɗanda suka saci maganganu na mala'iku. Kamar yadda Allah yake faɗa, illa man istaraqa as-sama'a fa atba'ahu shihabun mubin, da fadarsa illa man khatifa al-khatifa fa atba'ahu shihabun saqib. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari, in shaytani wato ya saci wannan magana ta mala'iku sai jefa ma na kasa da shi, shi ma sai jefa ma na kasa da shi a cikin gaggawa, sai wani abu ya ciro daga jikin tauraru wani bakin wuta, sai ya bi wannan shaidanin. Duk shaidanin da ya sama sai ya kone shi. Wanda kuma ya tsira da wannan magana, to shine yakan hada ƙarya ɗari sai ya je ya jefa a kunnen boka. Manzo Allah ya ce, don haka wani lokaci boka abin da ya faɗa yake dacewa, in ya dace to daga wannan gaskiya ce wanda aka sato daga cikin maganganun mala'iku, amma kafin haka sai ya yi ƙarya sama da dani. To shine anan yace wa rujumal lishayatin, Allah ya halicci taurari saboda wato jefe shaidanu. Hikima ta uku sai yace wa alamatin yuhtada biha, kuma Allah ya halicci taurari saboda su zame mana alamomi waɗanda za a shiryu da su. Matafiya kenan a cikin dokar daji, a cikin dare, masu tafiya a cikin sahara da masu tafiya a cikin teku, ta hanyar taurari suke gane inda suke dosa. In gabas suke yi ta haka suke ganewa, in yamma suke ta hanyar taurari suke ganewa. Don haka alamomin ku kala biyu ne, akwai alamomi waɗanda suke na cikin sarari, akwai alamomi waɗanda suke kenan na duran ƙasa. Alamomi na ƙasa wanda Allah ya halicce su, akwai duwatsu, akwai ƙuramu, akwai hanyoyi da Allah ya keta a cikin ƙasa, akwai itace. Ta hanyar nan matafiya suke gane inda suke dosa. Yanzu misali, akwai garin da din zaka tafi wanda babu wani abu da zai nuna maka ga hanyar, amma zaka iya ganewa in an kai dutse kaza kenan an kusa isa gari kaza, ko kuma itace kaza, ko kuma hanya kaza gari kaza take zuwa, da abin da yake kama da haka. Wannan ana kiran su kenan al-alamatus sukuliyya, ko kuma ka kiraye su al-alamatul barriyya kenan, al-alamatul jawiyya, ko kuma ka ce al-ulwiyya kenan. Su ne taurari da Allah ya halitta, ta hanyar su kenan ake gane inda ake dusa a cikin duhun dare ga matafiya. Shine anan yace wa alamatin yuhtada biha, da alamomi waɗanda wato ake gane hanya da su kenan su taurari. Kamar yadda Allah yake faɗa a cikin suratul Nahl, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Shine yace wa alqa fil ardi rawasiya, Ubangiji ta'ala shine ya jefa duwatsu a cikin ƙasa suka zame mata turaku, kusoshi waɗanda suka dore ta. An tamida bikum, dan kada ta yi raurawa da ku ta hallakar da ku. Sai yace wa anharan, Ubangiji ta'ala shine ya keta ƙuramu a cikin ƙasa. Wasu bulan, wato da hanyoyi, in ka bi hanya kaza sai ta kai ka gari kaza, hanya kaza gari kaza take zuwa. Shine sai ce la'allakum tahtadun, dan ku shiryu zuwa wato abinda kuke ne. Kaga wannan kenan alamomi ne a ban ƙasa, ga duwatsu, ga itace, ga ƙuramu, ga hanyoyi da Allah ya keta. Sai ya ce wa alamat, wato da wasu alamomi na daban. Sai ya ce wa bin najmi hum yahtadun, ta hanyar taurari wato bayi suke shiryuwa zuwa inda suka dosa kenan, masu tafiya a cikin duhun dare a cikin sahara, ko masu tafiya a cikin teku a irin wancan lokaci. to waɗannan sune hikimomi uku kenan da Allah ya halicci taurari saboda su. Katada sai yace famanta awwala fiha ghayra zalika, duk wanda ya fassara wani abu maimakon waɗannan uku da muka ambata yace akhfa, yace wannan mutumin ya kuskure. Wa adaa nasibahu, kuma ya tozartar da rabansa na lahira. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, kuma ya dora ma kansa abinda ba shi da ilimin shi. Idan duk wanda zai yi kudirin cewa tauraro kaza shine sababin abu kaza, to wannan kasancewar ya kallafa ma kansa abinda ba shi da ilimi, kuma ya tozartar da raban shi na lahira. Dan haka kenan wannan yana tabbatar da cewa wannan ilimi na taurari ilimi ne wanda yake haramtacce, na sanin cewa tauraro yana da tasiri, na cewa wanda aka haife shi a tauraro kaza ma'azurci ne, wanda aka halice shi aka haife shi a tauraro kaza cewa zai wahala a rayuwarsa, kenan wannan ilimi ne wanda yake haramtacce. Sai ya ce wa kari haqata da tu ta'alluma manazil al-qamar, wato Qatada ibn Di'ama wato ya karhanta neman sanin masaukai waɗanda suke na taurari. Lafazin wa kariha abun magabata, abinda yake fa'idantarwa su in suka ce wa kariha, to abinda suke nihi haramu ne. Ni ake nihi da manazilul qamar, wato shine sanin masaukai na wata, shi kuma wata yana da masaukai 28 wanda yake sauka kenan, in zai cika ya kan fake kwana biyu dare biyu, in kuma zai yi nasam ya kan fake kenan dare daya. To waɗannan masaukai 28 na wata, hudu a bangaren dama suke, wannan 14 a bangaren dama, 14 kuma a bangaren hagu, shine wanda zaka ga in lokacin tauraro kaza ya hudu, zaka ga misali rana a irin wannan lokaci na dari zaka ga ta koma bangaren kudu, in a lokacin rani ne sai kaga ta koma bangaren arewa. To irin wannan shine ake kiran shi kenan manazilul qamar, wanda ta hanyar nan wani bin ake gane sune fusulus sana, cewa dari da damuna da rani da abin da yake kama da haka. To shi Qatada ibn Di'ama ya tafi akan haramcin hatta da wannan kin, amma a magana mafi rinjaye ba laifi game da sanin wannan, na sanin kamar misali fusulus sana, cewa lokacin dari yayi, misali idan kuwa ga taurari kaza sun fito a lokaci kaza kenan, ba sa fitowa sai a lokacin dari ne, ko in kaga rana ta koma bangare kaza kenan dari ne, in ta koma bangare kaza kenan rani ne, wannan babu laifi game da shi. To amma tare da cewa malaman da suka karhanta suka ce dan kar a je ga makarin jama'a, wato su yi kudirin cewa shi wannan tauraron yana da tasiri game da zawwar sanyi, cewa in ya hudu shi yake zawwa da sanyi, ko kuma in tauraro kaza ya kama kenan damuna ce shi yake zawwa da ruwa, wanda yin hakan butulci ne wanda baya dacewa, shirka ce karama, dan haka suka ce sun karhanta. Amma in har ya kasance kenan sanin kawai lokata ne, na cewa lokacin sanyi ne, idan kaga tauraro kaza ya zo wuri kaza kenan sanyi ya fara, ko kuma kasancewar in taurari kaza suka fito a lokaci kaza kenan, wannan suna nuna cewa damuna ta zo kenan, in an dauka haka wannan babu laifi sanin lokata ne. Amma in aka dauka cewa su ne sababin zawwa da ruwa, ko sababin zawwa da sanyi, ko sababin zawwa da zafi, to wannan kuma haramun ne kwata-kwata, baya halatta. Shine yace Ibn Uyayna, shine Sufyan al-Hilali al-Makki, wato shi ma bai yi barangwame game da wannan na manazilul qamar, hatta da wannan kin na sanin cewa kaka yayi, ko kuma rani yayi, ko lokacin dari yayi, ta hanyar manazilul qamar yace shi ma wannan bai yarda da shi ba, saboda ta hanyar nan kenan wasu sukan fada cikin abin da bai dace ba. Sannan sai yake cewa al-Imamu Ahmad da Ishaq ibn Ibrahim su sun yi rangwame ba laifi kenan game da sanin manazilul qamar, kamar yadda muka yi bayani kenan na sanin cewa dari ya shigo, ko kuma kasancewar damuna, ko kuma kasancewar wato yanzu lokaci ne wanda yake na rani. Sannan malam sai ya zo da hadisin Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda yake faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace thalathatun, wato uku daga cikin mutane, ma'ana mutane uku ko kuma dangi uku daga cikin mutane, manzon Allah yace la yadkhuluna aljanna, wato ba sa shiga aljanna wato a ranar kiyama. Farko sai yace muduminul khamr, wato mutumin da yake da yawaita shan giya. In aka ce muduminul khamr, wanda kullun a cikin maye yake, wanda in aka ce giya ko duk abinda wato yake jirkita hankali ya lullube shi mutun ya kasa ganin daidai a bisa fuska ta nishadi da jin dadi, wannan shine ake kira da giya. Amma in kamar misali magani ne, wanda in mutun ya sha wannan maganin ya sha shi ne domin rashin lafiya da take jikin shi, amma likita ya tabbatar masa wannan magani sai ya dan kada mutun ya dan magagata, to wannan shi ba a kiran shi giya. Saboda shi daman giya da suke shanta wai dan mutun ya sha wai ya ji wani nishadi ne ya ji dadi a rayuwar shi, to duk abin da mutun zai sha ya gusar masa da hankali to sunan shi giya, koma mai daidai. Shine yace muduminul khamr, wato mutumin da ke yawaita shan giya. Na biyu sai yace wa qadiur rahimi, wato da me yanke zumunta. Yanke zumunta shine kwata-kwata mutun ya watsar da danginsa. Idan aka ce wato zumunta sune dangi na bangaren uba da dangi waɗanda suke na bangaren uwa, kenan kamar misali waɗanda suke ƴan uwa kenan kannu da yayyu, da waɗanda suke ƴaƴansu, da kuma waɗanda suke ma'ana ƴan uwan mahaifi da ƴan uwan mahaifiya, da waɗanda suke kakanni, wannan dukkansu sune ake kira kenan dangi, wanda ke akwai zumunta tsakaninka da su. Balma malamai suka ce duk wanda kuka haɗa kaka na uku da shi, to wannan ɗan uwanka ne akwai zumunta tsakaninka da shi, dole ka sadar da ita. Shi ko sadar da zumunta shine kenan bibiyar dangi ta hanyar ziyara da taimaka musu. In abin daɗi ya samu ka je ka taya su murna, in na rashin daɗi ya samu ka je ka yi musu jaje, wannan shine ake kira da sadar zumunta. Ita kuma sadar zumunta takan canza lokaci zuwa lokaci, kenan lokacin abin da mutane suke da bukata to shine ya kamata a ce ka sadar zumunta. In lokacin da ake cikin tsanani ne na bukata na abinci da sauransu, ka taimaka musu. In bukatar tufafi ake, ka taimaka musu da abin da ya kama da haka. To shine yace wa qadiur rahim, wato da me yanke zumunci. Na ukun sai yace wa musaddiqun bisihir, wato da me gaskata dabu. Duk wanda ya gaskata dabu wato to shi ma ya kafirta. To me ake nihi da daban anan? Shine ilimi na taurari, domin ilimi na taurari nau'i ne wanda yake da dabu. Kamar yadda hadisi ya gabata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man iktabasa shu'batan minan nujumi faqad iktabasa shu'batan minas sihr. Duk wanda ya nemi sanin taurari, manzon Allah yace tabbas ya nemi sanin wani bangare wanda yake na dabu. Shi kwa mai ilimin taurari da'awar gaibu ne, da'awar sanin gaibu ne, cewa abu kaza zai faru. Kaga duk wanda yayi da awar gaibu ko wannan ya karyatar da alqur'ani, duk wanda ya karyatar da alqur'ani ko wannan ya kafirta, duk wanda ya mutu akan kafirci kuma komar shi wutacce. Allah ya kare mu. Kenan a takaice, amma bai takaita ba akan wannan uku, akwai nau'ika da dama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata cewa ba za su shiga aljanna ba. Kenan dan haka kuma game da cewa ba za su shiga aljanna ba, maganganu ne hudu na malamai, su Mu'tazila da Khawarij kwata-kwata sun tafi akan cewa duk wanda ya aikata babban laifi to ya kafirta. Su Mu'tazila ta suka yi a duniya yana wani matsayi tsakanin matsayi biyu, shi ba mumini ba shi ba kafiri ba, amma in ya mutu suka ce zai dawwama a wuta. Su ba Khawarij suka ce duk wanda ya aikata babban laifi to ya kafirta, ko ƙarya kai a aqidar su ka kafirta. In sata mutun yayi ya kafirta, in ya mutu akan haka kuma makomar shi wuta ce zai dawwama. Su kawai sun tafi akan wannan zahirin nasi, sun bar wasu hadisai da dama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke nuna cewa ma'anar ba haka ba take, sai ka hada su da waɗancan. fada ta biyu wasu malamai suka ce wannan hadisi suna bayani ne game da waɗanda suka halatta haka domin duk wanda ya halatta abinda Allah ya haramta to wannan ya kafirta saboda halatta halak da haramta haram wannan abu ne wanda ke hannun Allah kenan duk wanda ya halatta shan giya ko ya halatta wato yanke zumunta da abin da ya kama da haka suka ce to wannan hadisi ya hau kansa kwata-kwata kenan ba zai shiga aljanna ba tare da cewa aqidar ahlus sunna wal jama'a mafi yawa magabata suka ce irin waɗannan nusus abin da ake gudanar da su ake akan yanda suka zo kar a bujiro ga ma'anarsu sai a ce Allah shine dai masani domin wato kai matuka a wajen tsawatarwa kamar yanda al-Imam Malik Allah ya ji kansa da wasu daga cikin magabata akan haka suke in waɗannan nusus suka zo to haka kawai ake gudanar da su sai kai ka ce kawai manzon Allah ya ce me yawaita shan giya da me yanke zumunta da me gaskata dan dabo ba za su shiga aljanna ba kawai sai ka bar su akan haka irin fadar Allah subhanahu wata'ala wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما شيوا دو وند يكشي مؤمني اكن غنغنشي sakamakon sa ita ce wutar jahannama Allah ya la'ance shi yayi fushi da shi kuma ya tanada masa azaba mai girma to haka ake gudanar da waɗannan nusus ba a bujirowa domin ba su wasu ma'ana na daban domin in aka bar su haka kin sun yi tsawatarwa da haka shine kenan anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin cewa waɗannan uku ba sa shiga aljanna tare da cewa shi hadisin hadisi ne ba ifi bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai akwai hadisai waɗanda suka kunshi ma'anar sa shine malam ke faɗa fihi masail wato akwai mas'aloli a ƙarƙashin baban al'ula al-hikimatu fi khalqin nujumi hikima ta farko shine game da halittar taurari wanda bayani ya gabata hikima ta farko domin yi ma sama ado hikima ta biyu domin jefe shaytani hikima ta uku wato domin su zame mana alama wato ga matafiya a cikin duhun dare in ma a cikin sahara ko a cikin teku waɗannan su ne hikimomin da Allah ya halicci taurari saboda su الثانية مسألة تبيو الرد على من زعم غير ذلك وترد كوند يرى وانا ابو با هكا با وند كينن يتفي اكن cewa ai ilimi ne wanda za a gane abubuwan da ke wakana a ban kasa to duk wanda yare akan haka to wannan yayi da awar ilimi ne na gaibu wanda yayi da awar ilimi na gaibu ko ya kafirta mas'ala ta uku sai yace zikrul khilaf fi ta'allumil manazil wato ambatan sabani na magabata game da neman sanin masaukai wato na wata shine manazilul qamar cewa domin a san cewa sanyi ya shiga ko rani ya shiga ko damuna ta shiga da abin da yake kama da haka al-imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim su suna ganin halaccin haka ba laifi tare da cewa Qatada da shi da Sufyan ibn Uyayna sun ce haka nan kin ma bai halatta ba mas'ala ta karshe shine yace alwa'idu fi man saddaqa bi shay'in min as-sihr kashe di da barazana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da mutumin da ya gaskata wani abu wanda yake na dabu sai yace walau arafa annahu badil koda ya san cewa ƙarya ce inda ya gaskata to wannan kasancewar ba zai shiga aljanna ba kamar yanda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka dai anan muka zo karshen baban a takaice baban abin da yake nuna mana ilimin taurari ilimi ne haramtacci kenan game da sanin cewa suna da wani tasiri akan abin da yake faruwa a ban kasa domin nau'i ne na dabu kuma gaskata shi kafirci ne nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
askaratu ka wa tu dai Allahu
akbar wa Allahu akbar Allahu akbar wa Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar.